واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا تكيئكم سا يومنا رانا رشاهدو قواتهم أكوة الربيع الأول أجير وتنين هجرة شكرا تدور الأريه لتلاتين لبيان لهجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذا مكة زوى مدينة وستدير دران الشابير قواتا لايا شكرا تدور بيو لشاهد لهيفر النبي عيسى عليه السلام يوشيني رانا تبيو dan tsora karatunmu na wato littafin Riyadus Salihin na Imam al-Bukhari na Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama wanda wato anin za mu tashi a farkon wato anihin abin da ya fara cewa bismillahir rahmanir rahim wasu maiwa a ta su nusukar ko kuma ta tsana su kafin littafin ta gaba bismillah ana amma wasu akwai bismillahir rahmanir rahim ma'ana ya fara da ambato sunan Allah subhanahu wata'ala cewar ina mai neman taimakon Allah Ar-Rahman wanda jin kansa iga mai kowa da komai Ar-Rahim wanda kuma yake da keɓantacciyar rahama da jin kai ga bayin sa mu'minai abin da ya biyo bayan haka kuma shine kitabul ma'amurat wannan kitabul ma'amurat abin da yake nufi da shi tarin hadisai da suke bayani akan umarce-umarce da suka zo daga Allah ta hanyar manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu nasu babu wato wannan kitabul ma'amurat nan ma yana daga cikin abin da za a karo da shi na abin da wani bugun littafin ya zo da shi wani kuma bai zo da shi ba saboda haka hadisan da malam zai ambato daga farkon littafi sun shafi abin da ya shafi umarce-umarce wanda suka zo ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Allah subhanahu wata'ala sannan bayan haka sai malam yake cewa babul ikhlasi وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية وسو حكى ناس قفل دتافن يكي أما وسكم ناس باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية باب أحوال an fahimta ko to duk wannan yana nuna irin bambance-bambancen da ake samu na kwafi-kwafin littafi na nusukar littafi yakan faru irin haka wasu ka tarar da wannan wasu kuma ka tarar babu amfanin bin kowanne a ƙaru da inda wani ya zo da shi wani bai zo da shi ba to abin da ake cewa ikhlasi shine ɗayanta Allah da nufarsa da ibada idan ka nufi Allah da ibada kadai to shi ake cewa al-ikhlas ta tabauta ga Allah wa ihbarin niyya da halartowar niyya halarto da kudiri nufi a cikin zuciya fi jami'il a'mali a dukkan ayyukan da bawa zai aikata na ibada wal aqwali da dukkan zantuttukan da zai faɗa da harshe wal ahwali da dukkan sufofin da zai sifatu da su wanda yanzu a iya ganin ka da sifa kaza, halayya kaza, wani lokaci kuma a waye gari baka tare da ita. Albariza, waɗanda suka fito fili ƙarara za a iya gani a fahimta a shaida. Domin za ka iya faɗar magana a ce maganar wane ce, wane ne ya faɗa, kaga ya fito, ta fito fili. Za ka iya aikata wani aiki a ce wane muka ga ya yi saboda ya fito fili. Amma wani lokaci abinda ya shafi hali wani abu ne da zai iya kasancewa a ɓoye, sai wanda yake nana niƙe da kai na dab da dab zai iya fahimta kana da hali kaza ko baka da shi. Mala yace wal khafiya, da kuma waɗanda suke ɓoyayyu, saboda haka abin da yake na zuci ya zama ɓoye ba mai iya saninsa sai Allah subhanahu wa ta'ala. To sai hikimar da ta sa malam Imam an-Nawawi ifara da wannan babi na tace bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da halarto da niyya cikin ayyuka, abin da yake cewa da mu haƙiƙa bayi an umarce su da su yi niyya, su kuma wato tace niyyar, su nufi Allah da niyyar tasu a dukkan ayyukan da za su yi na bautar Allah na fili da na ɓoye. Tunda ya fara da cewa kitabul ma'amurat, su wa ake umarnin nan? Bayi. Wa yake umarnin? Allah. To ma'ana wannan babi zan zo da bayanin abubuwan da Allah ya umarci bayi su yi na tace niyyarsu a dukkan ayyukan da za su yi na ɓoye da wanda suka fito fili. Sannan bayan haka sai ya fara da kawo ayoyi. To wannan yana daga cikin tsarin da ya ɗauka. In yayi babi to zai bi da faɗo ayoyi daga cikin Alƙur'ani da suke ɗauke da ma'anar babin da ya ƙulla. Sannan sai ya goya da kawo hadisai a ƙarƙashin haka, don ya sanar da kai dalilai na yankan shakku a kan abin da ya faɗa ba da kai ya faɗa ba. To shi ne malam sai ya fara da cewa ƙala Allahu ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, ba a umarci bayi ba sai da su kaɗaita Allah da bauta suna masu tace bautar gare shi, sai da su bauta wa Allah suna masu tace bautar gare shi. Akwai malaman tafsirin da suke fassarawa da haka. Akwai wanda suke cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah, ba a umarci wato abin da ya shafi kafirai ba a cikin at-taura da injila sai da su bauta wa Allah suna masu tace bauta gare shi. Waɗannan malaman me yasa suka tafi ga wannan fassarar? Saboda Allah fara cewa ilam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina, har aka kai inda wato ake bayani akan cewa wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Sai suke danganta wannan aya da farkon bayanin da Allah ya faru a farkon sura, cewar ba a umarci kafirai ba da suka haɗar da wato ahlul kitabi da sauran arna sai da su bauta wa Allah suna masu tace bauta gare shi, don haka duk ma wani wanda zai arnanci sai dai iya bayan kangare wa umarnin Allah. Amma wasu malaman sai suka yi fassara da muka fara faɗa, cewar ba a umarci bayi ba kaf kaf tun kafin wato ainihin maganar at-taura da injila ko yahudawa ko kiristoci, kakaf ba umarci bayi ba tun daga farkon halitta har ƙarshe sai da wato ainihin su kaɗaita Allah da bauta. To wannan fasarar ta fi ganewa, ta fi faɗi, ta fi kuma ƙunsar komai, saboda Allah ya ba da bayanai cewar babu wata al'umma face sai da ya aika da manzo. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sannan sai bayan ya kawo ayar وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تيشي حنفاء suna masu karkacewa dukkan wani addinin da ba na daidai ba, suna masu karkacewa dukkan wani karkataccen addini, wa yuqimu salata, kuma suna tsaida sallah ga Allah subhanahu wa ta'ala su yi ta a lokacinta da sharaɗanta da rukunanta a lokacin da manzo ya koyar, ita a yi sallah a ciki kuma a yanayin yadda ya koyar. Sannan wa yu'tu zakata, suna kuma bayar da zakkar dukiyarsu. Wa zalika, wannan tsari, wa zalika, wannan bayani da ya gabata na tsayanta Allah a cikin bauta da tsaye da sallah da bayar da zakka, dinul qayyima shine addini madaidaici. To in aka kalli ayar ta zo da maganar ikhlasi, mukhlisina lahu dina, kenan dama mala ya ce babul ikhlas, ga ayar take karfafar abin da ya faɗa. Sannan bayan haka sai ya goya da aya mai biye da ita, yake cewa wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ana wasu akwai ana wasu babu, ko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku kai ga cimma samun aikin nagarta ba, ku dace da sakayyar da Allah yake bayarwa ta aljanna ga wanda ya aikin nagarta ba, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, har sai kun ciyar da wani abu daga cikin abin da kuke so kuke kauna. To duk inda ka ji so, aikin zuciya ne, ta so abu, ta ƙaunace shi, to sai aka ce wannan abin da kuke so a zuci, sai kun iya fitta shi domin Allah, hatta tunfiqu, ku iya cirewa ku bayar a matsayin zakka, ku iya cirewa ku bayar a matsayin tallafinku da za a ciyar da addinin Allah gaba, to sai kun yi wannan za ku dace da samun aikin ƙwaranku, idan ma karɓaɓɓe a gwan Allah ku dace da samun aljanna. Wasu kan fassara albir da aljanna, wasu kan fassara cewa a aikin ƙwarai. To duk idan ka koma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita, wanda aka karɓo daga sahaba annabi Abdullah dan Mas'ud, yana ga manzon Allah ya ce alaikum bis-sidiq fa inna as-sidiq yahdi ila al-bir wa inna al-birra yahdi ila al-janna, du abu guda ne suna kaiwa su kawo tare, sai aiki ya zama na ƙwarai ake dacewa da samun aljanna. To wannan aya da malam ya kawo ta don ta ƙarfafi bayanin cewa lalle ana buƙatar hazuci abin da kake so kake ƙauna, ka fifita ƙaunar Allah a kansa, ka ɗauke shi ka badancin da addinin Allah don samun yardar Allah. So da suke nan akwai maganar tace ibada ga Allah. Bayan haka sai malam yace wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki yace lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, ma'anar wannan aya Allah yake cewa lan yanala Allah luhumuha, naman dabbobin da kuka yanka a hadaya da layya ba zai samu Ubangiji ba, tumi shi dama ba mabukacin abubuwan da kuke amfani da su ba, shi mawadaci ne ga dukkan abin da kuke da bukatarsa. Wala dima'uha, haka na jinin dabbobin da kuka yanka ya kwarara ba zai samu Ubangiji ba, naman dabbobin ba zai same shi ba, jininsu ba zai same shi ba, bai da buƙatar su. Walakin yanaluhu taqwa minkum, sai dai dan tsarnufar Allah da jin tsoransa da kiyaye umarninsa na ya ce ku yi kuka yi, shi ne zai samu Ubangiji, shi yake kalla zukatanku me suka nufa da yi, kun nufi aiki da wannan umarnin nasa, kun nufi samun yardarsa kun yi abin da ya sa ku shi ne abin da ike samun Allah ike karɓa isa kaya a kai wannan yana cikin lallai sai an samu taciya a zuci ka nufi Allah da abin sai zama karɓaɓɓe a gurin Allah bayan malam ya kawo wannan aya sai kuma ya bi da ayar take cewa wa qala ta'ala kuma Allah madaukake ce qul in tukhfu ma fi sudurikum kace ko ku boye abin da ke cikin zakatanku aw tubduhu ko kuma ku bayyanar da shi ya kai ga fadowa kan harasanku ku fada ko ya kai ga wato bayyana akan gabanku ku aikata har wani ma ya iya fahimtar ga abin da ke ranku ya fito fili to ko ku boye ko ku bayyana ya'lamu Allah tini Allah yana sanar da shi wannan sai yake nuna cewa tunda Allah ya ce ya san abin da aka boye a rai a zuci ya kuma san abin da ya fito fili ashe yana cewa da mu me san tasa ta kyau ya nufi Allah da kyakkyawar manufa a zuci in yana so Allah ya karba masa aikin sa idan ce da karbarsa to wannan sai yake nuna cewa lallai ana buƙatar duk abin da zaka yi na ibada ka nufi Allah da wannan ibada ka tace bautar ka yi ta ga Allah kadai to waɗannan ayoyi su malam ya biyo da su a matsayin hujja da dalili ta yankan shakku akan cewa lallai in kana so ibadarka ta zama karɓaɓɓiya sai ka nufi Allah da ita sai ka tace bautarka ga Allah bayan haka sai malam ya biyo da cewa wa an amiril mu'minin kuma an karɓo daga sarkin mu'minai shugaban mu'minai wannan daga cikin wato muƙami da aka fara faɗarsa ga sahabin annabi Umar Allah ya yarda da shi lokacin da yake halifanci da jagorancin al'ummar musulmi an amiril mu'minin an karɓo daga shugaban mu'minai abi hafsin wasu suka ce abinda ake nufi baban hafsa sai aka yi abinda laraba suke cewa tarhimi yanke ƙarshen suna kamar yadda manzo lokaci in zai kira sunan aisha matarsa sai ce aish me ko ya ce aisha wannan ish din da zai cika baki wani salo ne na farantawa a bakkauna rai kamar yadda yanzu ma muke a ce bash ko ana dafan bashir yawwa to wasu suka ce wannan abin da ake nufi kenan wasu kuma suka ce a abi hasfin ana nufin baban zaki saboda jarumta da ƙarfi da Allah ya masa da dakiya da juriya akan al'amarin gaskiya to kowanne da aka faɗa ya cancance shi sannan malai ya ci gaba da cewa Umar bin al-Khattab Umar dan Khattab to wannan shine asalin sunansa da na mahaifinsa Umar dan Khattab amma amirul mu'minin da aka faɗa muƙami ne da ya taɓa samu na ya jagoranci al'ummar musulmi gaba ɗaya ina kuma da laƙabi da ake ce masa al-Faruq wanda ke tantance da rabe tsakanin ƙarya da gaskiya wannan laƙabi ne nasa to yace Umar bin al-Khattab Umar dan Khattab ibn Nufail dan Nufail ibn Abd al-Uzza dan Abd al-Uzza ibn Rabah dan Rabah ibn Abdullah ibn Qurq dan Abdullah dan Qurq ibn Razah dan Razah ibn Adi dan Adi ibn Ka'b bin Lu'ay dan Ka'b dan Lu'ay a wannan suka hadu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin kakanni ibn Ghalib dan Ghalib al-Qurashi ba Quraishi al-Adawi wanda yake da dangantaka da bangaren shi Adawi din qala radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu بالنيات حقيقه انا لا اكري دا ايوكا ني اتدليل النيه دا اكيز انما الاعمال بالنيات حقيقه دكان ايوكا باسا يوا ساي دا نيه دا ان فدا وسي انا لا اكري دا ايوكا ني اتدليل ايرين نيه دا اكيز ان نيه كيكاوا تي sai ta dace da aikin in yi kyau la'akari da shi a sakaya a kai in niyyar mummuna ce dukkan aikin a banza to da ka niyyar ita take sa a la'akari da shi ina da kyau kuma niyyar ta yi da kyau niyyar in ta ɓaci ko da aikin yana da kyau ba zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba saboda ya rasa tushe daga cikin tushe biyu da ake karɓa aiki da to a daidai wannan kalma ta innamal a'malu bin niyat malamai suke cewa an-niyat da yawa ne na niyya al-a'mal da yawa ne na aiki an ce ayyuka saboda ayyukan mabambanta ne innaka ayyukum la shatta ayyukan ku daban-daban ne ga Allah an yi wato jam'i na niyya saboda su ma niyoyin nau'i-nau'i ne wani niyyarsa mai kyau ce wani kuma mummuna ce to malamai suka ce akwai kuma lafazin da ya zo innamal a'malu bin niyya niyyar aka faɗi ƙwaya ɗaya to wannan niyya ɗin shi ne lafazin da Imam al-Bukhari da Muslim suka haɗu a kai amma bin niyya Imam Muslim ne irawaice shi da wannan lafazin amma Bukhari ba da bin niyyat irawance shi ba wanda suka hada akai to da kuma malamai suka ce in zaka ce hadisin nan muttafaq alai to sai ka kawo mai lafazin bin niyya an gane ko amma bin niyyat in za a dauki lafazin to ruwayan muslim ce an fahimta ko wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma haƙiƙa kowane mutum yana da sakamakon abin da ya yi niyya to shine sai malamai suke cewa iya daga farkon inda nace innamal a'malu zuwa nan manawa shine ɓarya ta farko yanki na farko na hadisi da yake ɗauke da wani hukunci ga mamme cewar dukkan wasu ayyuka na ibadar bayi musulmai ba na gai da suke yi ana la'akari da su ne a ta dalilin niyyar da suka ko ta zama mai kyau ko ta zama mummuna in ta zama kyakkyawa a la'akari da shi a matsayin kyakkyawan aiki saboda yana da kyau kuma niyyar na da kyau in ta zama mummuna a la'akari da aikin mummuna saboda yayi muni kuma niyyar ma ta yi muni ko kuma saboda niyyar ta yi muni ko da aikin ya yi kyau sa ɗauke shi mummuna munin niyya ya jaza munin aiki sannan cewar da aka yi kuma kowane mutum yana sakamakon abin ne da ya niyya sai malamai suka ce to wannan shi ne abin da ya shafi sakayyar irin niyyar can ana maganar niyyar ba makawa a aiki sai an same ta kuma ga ta iri-iri ce nan kuma ana maganar kowane mutum ba yadda ya iya sai ya samu sakayyar abin da ya kullata a ransa in kyakkyawa sakayyar ta zama kyakkyawa un mummuna ta kai ya ta zama mummuna to wannan abin da manzo ya faɗa a nan don a fahimci wannan hukuncin sai ya biyo da misali shi ne ɓarya ta biyu ta hadisi shi ne yanki na biyu na hadisin bayani ne mai ɗauke da misalin da yake fayyace shi don a fahimce shi sai manzo yake cewa fa man kana hijratuhu wanda ƙaurarsa ta kasance ƙaura shi ne barin wani abu to wanda barinsa ga wani abu ya kasance ilallahi ya bar shi ne don ya tafi zuwa ga addinin Allah don ya je ga inda zai taimaka wa addinin Allah ikira zuwa ga Allah wa rasuli kuma don ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo ina raye shi yasa yake wannan magana wanda ya yi ƙaura ya baro garin makka ya taho madina ya zama ya taho ne don ya zo ya ƙarfafa addinin Allah don ya kira zuwa ga addinin Allah don ya sake ya bauta wa Allah wa rasulihi, kuma ya taho gurin manzansa ne da yake Madina. An fahimta ko? To wanda kaurarsa ta zama wannan ita ce manufar da ta sa yi. To wasu malaman suka ce kuma har wayo banda wannan, wannan a sanda yana raye ne. Yanzu kuma hadisin fa, wanda kaurarsa ta kasance dan ya je taimaki addinin Allah, kuma da aka ce wa rasulihi, zuwa gurin mutanen da suke bin manzon Allah. An fahimta ko? To sai man zo ci gaba da cewa fa hijratu. To sakamakon wannan kaurar da yi, sakayyar wannan kauran da yi ilallahi, tana kan Allah, tana gurin Allah, tana ga Allah, shine zai masa sakayya tunda yayi ne dumin sa. Wa rasulihi, manzansa kuma sheda ne. Domin me waɗanda suka ƙaura cikin sahabbai suka je da suka nufi Allah, Allah ya zai musu sakayya, kuma manzo sheda ne, iwana ma ya biyo da cikin wanda suka yi ƙaura. Ko ka zama a lokacinsa ko ba ka zama a lokacinsa ba, to manzo dama waje na bi ka ala ha'ula'i shahida, mai ba da sheda ne akan al'umma. Wasu malaman suke bayanin cewa wannan shine domin shi manzo baya ba da sakayyar aiki, to amma da aka goya da shi, shi sheda ne. In ka je gare shi sanda aka yi kaura, shi sheda ne ka je, ka baro maka ka to Madina saboda shi, saboda ka karfafe shi, ka agaje shi akan bin Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, wanda kuma kaurarsa ta kasance dan duniya, dan wani abin amfanin duniya. Tun ita duniyar da ai su bishiya ne da ƙasa da sama da ƙasa ko? To wanda wato manufar ƙaurarsa baro inda ya baro zuwa inda ya je, ya yi haka ne domin wani abin duniya. Yusibuha, da yake sa ran ya same shi. Ina da abin duniyar da ka nufa a matsayin mai nema kake. Sa rai ne, ka iya samu ka iya rasawa. Yusibuha, da yake sa ran samunsa. Aw imra'atin, ko kuma wanda manufar ƙaurarsa ya yi ne dan zuwa ga wata mace, ta dalilin wata mace yi, yankihuha, da yake so ya aure ta, dan shi ma ai zuwan ije gurinta ba shi ne auren ba, ta iya dala shi, ta iya cewa bai mata ba. Fahijratuhu, sakayyar ƙaurarsa shi kuma, ila ma hajara ilayhi, tana gurin abin da ya ƙaura zuwa ga shi, tana kan wanda ya ƙaura domin sa. Ƙaurar da kai, dan ka ji an ce da manzo ya koma Makka, ai Madina, ina haɗa sahabi na Makka da na Madina abota, sai na Madina ya ce gona ta na raba biyu, zaɓi ɓangaren da ya maka ni, kuma na da ɗaya ɓangaren. Gidana na raba biyu, zaɓi ɓangaren da ya maka ni, na da ɗaya ɓangaren. Mata na wacce kake so in saka in ta yi idda ka aura? To in ka yi ƙaurarka dan wannan ne, in ka dace an haɗa kai aboki da wani ya raba filinsa ya baka, to abin nema ya samu, iya ƙarshen ladanka da farkonsa kenan. In kuma da ka je sai ka rashin sa'a ba haɗa ka da wanda zai raba ya baka ba, kuma ga shi ka yi ƙaurar, to kuma dama ba Allah ka nufa ba. To wannan shi ake cewa fankan fayau, bi babu gurin Allah babu duniya ma ko bata samu ba. To haka ɗabi'ar wanda yake neman duniya take kasance. To iya nan hadisin ya zo ƙarshe. To shine sai malamai suke cewa wannan hadisi girmansa da matsayinsa da ɗaukakarsa da darajarsa ta kai ga Imam al-Bukhari, Allah ya ji kansa da rahama, yana cewa wannan hadisin shine mafi gamewar hadisan manzon Allah, kuma mafi wadatarwa akan sauran hadisai, kuma hadisin da yafi kowane hadisi fa'ida cikin hadisan manzon Allah. Ita saboda ba inda baya shiga. In ka ɗauko maganar sallah, sai ka nufi Allah za ta zama karɓaɓɓiya. Azumi, sai ka yi don Allah zai zama karɓaɓɓiya. Zakka, sai ka yi don Allah za ta zama karɓaɓɓiya. alwala sai idan Allah ka nufa za ta zama karfafiya duka to ba inda bai wanda yasa malamai suke cewa shine mafi hadisin da yafi kowane hadisi na manzo tattaro addinin musulunci duka ce addinin musulunci yana zagayawa yana kaiwa ya kawo wani akan wannan hadisi sannan bayan haka malamai suke wannan hadisin ana kiransa da suna hadisin niyya in ka ji an ce hadisin niyya a cikin malamai to wannan hadisin ake nufi in baka sani ba ka san sunan sa yau to me ya matashi yadda hadisin yake magana akai bayani akan matsayin niyya game da ayyuka malamai suka ce wannan shine abin da hadisin yake bayani akai abu na gaba suka ce wannan hadisin ina sanar da mu cewa da niyya ne ake tantance ibada daga ibada domin yanzu zaka iya zuwa kai kabbara kai raka'a hudu ta azhar kuma a lokacin la'asar ka kuma tashi kai hudu na la'asar ko in kai matafiyi ne yanzu ka tashi kai biyu kace kai azhar kuma ka tashi kai biyu kace kai la'asar niyya ce take bambanta azhar dinka da la'asar azhar ibada ce la'asar ibada ce amma ba a iya bambance su sai da niyya inda da zubin yadda aka yi zaka salla to sai ka dauka kai wani dai yayi wasu rako'i biyu ya kuma wasu rako'i biyu duk iri daya kuma in kace da lokaci zaka yi la'akari to wani bai azhar din ba sai da la'asar yanzu yazo zai ko in kace la'asar zai ce da kai shi ba la'asar yazo to a lokacin la'asar ne zai to ni kuma ai azhar ne an fahimta to shine malamai suke cewa da niyya ne ake bambance ibada da ibada kuma da niyya ne ake bambance ibada da al'ada to mun zaka iya diba ruwanka cikin bota ka je kai wankan ka ka fito aka ce ya sai ka ce na janaba ne zaka iya cika butar ka da ruwa ka je ka sha ka sheka ko ina ya samu kana fito a ce ya ce ai yanzu na ji sanyi a jiki wankan jin sanyi ne ko kai ma baka jin cewar ka samu lada saboda ba ibada ka je kai ba amma wanda yaje yi wankan janaba yana jin cewar ya samu ladan yayi aikin ibadar da aka sa so ashe niyya ce take bambance aikin ibada da aikin al'ada an fahimta ko sannan bayan haka malamai suke cewa da niyya ne ake tantance inda aikin bawa ya nufa idan Allah ka nufa to niyya ce take tantancewa idan wani Allah ka nufa niyya ce take tantancewa to wannan yake nuna mana muhimmancin al'amari su malaman fiqihu in suna zuwa in suka zo maka da wannan hadisin sukan zo da shi domin tantance maka ibadu daga al'adu ko wasu ibadu daga wasu ibadu amma su malaman aqida malaman tauhidi su kuma suna kawo wannan hadisin dan su maka bayanin wani aiki ne aka nufi Allah da aka nufi Allah da shi wani aikin ne aka yi dan wani Allah an fahimta ko kaga ga hadisin ba inda baya karadewa kowa yana samun bukatar sa sannan bayan haka malamai suke cewa ita niyya tana daga cikin ayyukan zukata aiki ne na zuciya ba ruwan harshe a cikin ta shi yasa malamai suke ta nafsi suke ta karin bayani akan cewar bid'a ne mutumin da zai wata ibada daga cikin ibadu ya bude baki yana cewa nayi niyyar yin kaza saboda ita niyya kudiri nibi riyawa aikin zuciya ne ba aikin harshe bane to wanda ya dauki irin wannan salan na rashin fahimtar wannan bayani na malamai shine sai ga yazo zai salla azhar ya kama nawaitu salatu zuhri arba raka'at bayan liman abubakar wani haddar liman sai akwai faralan tafarin lafiya
to saboda haka kaga hadisin da yake cewa idan kun zo kasar da liman a din hal lokutar da shi ku bi shi kafin ya kabbara da zai yi ta harama ya kulla niyya irin wannan ta baki da ake fada liman din ya gama ruku'in ya dan shi ya rasa wannan raka to saboda haka baya daga cikin niyya kace sai ka fada da baki wannan kudurtawar da kake a rai malamai suka ce ai da mamaki ma ce mutumin da ije ya alwala ibar abin da yake nufo masallaci izo ya fuskanci alƙibla ya daga hannu a ce wai bai san me zai ba har sai ya fada da baki an fahimta ko saboda ka wannan tarsawar da kai a rai da zufin da kai shi ake cewa niyya ba fada baki ba sannan ba haka malamai suke cewa hadisin na sanar da mu cewa niyya sharadi ce daga cikin sharadan karba aiki ma'ana nufar Allah da kudurinka sharadi ne na sai ya samu aikin ka da kai ko da kai irin yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba zai karbu ba sai idan Allah ka nufa da shi to ashe kenan sharadi ne in kana so a karba aikin ka da kai shi irin yadda manzo koyar sai idan Allah ka nufa da shi an fahimta ko amma in baka nufa Allah da shi ba dukkan sa rusasshe ne to da kishi sai ke cewa sharadan karba aiki biyu ne yi dan Allah da yi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sannan malamai suke cewa a wannan hadisin ina sanar da mu tsawatawa da jan kunne daga aikata aiki domin duniya sannan bayan haka malamai suke cewa manzo ya ce wanda kaurarsa ta kasance dan wani abin amfanin duniya da yake sa ran samu kuma sai zo ya goya da cewa ko dan wata mace ita mata aina take a duniya shi to ya haka suka ce eh manzo ya waro mutum mace ya fada bayan fadar maganar duniya dan saboda mata suna daga cikin mafi tsananin abin da ake jarrabar bayi da shi a duniya duk yanzu fitinan mu galibin ta dama manzo yake cewa wato an jarrabi al'umma ta ko an sanya jarraba al'umma ta a cikin mata a wannan hadisin kuma yace a cikin kudi to waɗannan biyan kuma su suke ta wahalar mu shi yasa abokan gabar mu da suka so wato su kai musu baro idan aka bude gidan mai sai a nemo mata matasa sai a ba su famfan motsama ta gidan da suka sanya mazaje zarata ba a cururuwa zuwa gidan ma saboda can ne inda shedan yake idan aka yi sabulu dan ya karbo sai a nemi wata India sai a sa a kwalin in aka yi mai sai a nemi wata wacce wato anan ta cire gashin kanta a ta cire dan kwalin ta ta tsefe gashin kanta aka yi loyaloy da shi sai a sa a ciki sabulanka hoton mata manka hoton mata gidan manka taron mata haka haka duka da sauran su saboda anan ne dama fitina take wannan baka jarrabe shi da kudi ba to kana sa mata a cikin layin to an tarwatsa man da safi yanzu za ka kai shi a bar wani kuma ba ruwan da mace amma kana sa kudi a ciki to an gama za ka tafi da shi to saboda girman fitinan mata shi yasa sai wato manzo sake waro mace a cikin maganar duniya sai sake magana to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisin yana sanar da mu muhimmancin misali a cikin al'amura ka faɗa abu ka bada misali saboda wanda yake cewa fa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ina gaya mana wanda yi kaura ibaro makka ita ho madina domin Allah da wanda yi kaura ibaro makka ita ho madina dan duniya ga aiki iri daya tasowa daga makka azo madina komai da komai mai yiwa ma hanyar ɗaya suka biyo mai yiwa ma tare suka taho amma wannan Allah ina fa wannan duniya ina fa kaga abin da ake gaya mana a wancan bayanan na innamal a'malu binniyati gashi ayyukan sun faru ma iri ɗaya ne, amma wannan niyyarsa daban, wannan niyyarsa daban. Sai zamanto wannan sakayyarsa a gurin Allah ne, manzo ne shaida. Wannan sakayyarsa abin da ije nema, in ya samu ruwa ta sha, in bai samu ba, ba ga tsuntsu, ba ga tarko. To wannan misalin da manzo yi ina nuna mana girman ka faɗa mutum magana dan ya fahimce ta, ka goya madda misalin da zai fito madda abin karara. Ai shi wancan bayanan abu ne na tunani da kwakwalwa, amma misalin na an taso daga Makka an zo Madina ai abu ne na ƙuruƙu. To ana misali da abin da yake na ƙuruƙu dan a fahimto wanda tunani zai aiki. An fahimta ko? To wannan na girman al'amarin misali a cikin koyarwa da isar da sako. Sannan malamai suke cewa har wa yau manzo yayi bayani akan kaura. To sai suke cewa kaura a tsarin koyarwa addinin musulunci iri uku ce, jigajigan ciki, ka iya kuma wato gutsutsurawa. Akwai kaurar barin inda yake garin arnanci zuwa garin musulunci, kamar abin da ya faru da su manzo din sallallahu alaihi wasallam. Sun ban Makka saboda kafirci ya mamaye ta, ya ci karfinta. Sun tafi Madina inda suka sake suka yi addinin musulunci. Musulunci ya zama shi ne mamaye Madina. Sai zama nan ne daular musulunci, can kuma daular arnanci. To akwai wannan ƙaurar guri zuwa guri. Akwai kuma ƙaurar barin wasu jama'a masu laifi zuwa ga mutanen da suke nagari. To shi ma wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayanin bawan Allah da aka cikin Banu Isra'il wanda ya kashe rai 99 idai ya tambayi a salar da shi inda zai samu malamin da zai fatawa, aka ja ga aka nuna mai addini mara ilimi, yace zai waye tuba, yace ina magana tuba ba kai ba ita, yace a tuna haka ne barin ƙara shi, ita kashe 100 da shi. Amma dai da daman na ransa in yi ma'a nuna masa malami, aka nuna masa yace ah waye sai shiga tsakaninka da tuba. Bayan ya gaya masa Allah yana karɓar tuban duk wanda ya tuba ya bar abin da yake, sai ya ce to ga shawara, ka bar garin da kake domin garin miyagun mutane, ka tafi gari kaza akwai mutanen kirki a can, za ka samu taimako da agajin bin Allah. Kun ga anan aiki biyu isa shi a kai, zai bar garin da yake zuwa wani gari, zai bar jama'ar da yake tare da su zuwa wasu jama'a, ko? To kana iya ƙaura daga mutanen banza zuwa mutanen kirki ko da a garin kake baka bar garin ba. An san da guri kaza da guri kaza matattarar watsatsu ce, guri kaza matattarar mutanen kirki ce. To ka ƙaura cewa can ka baro can ka dawo nan, ko da kana garin kuma unguwar gurin kawai bambancin can da nan ne. To kana nan mai ƙaura ne kai ta ɓangaren ƙaura cewa jama'a wanda suke miyago zuwa ga nagartattu. Kuma irin wannan ƙaura takan iya kasancewa da mai laifi a gari a ƙaurace masa, kamar yadda ya faru da suka bin Malik sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam, su uku da suka samu wato nawa da jinkirin zuwa yakin Tabuka. Kaga manzo aka sa suka kawo musu kwana 50 suna cikin Madina amma ba mai kula su. To nan ƙaurace mai sabo ne dan tsawata masa da kuma dawo da shi kan hanya. To wannan shine ƙauracewar mutane masu wato laifi zuwa ga nagartattu. Akwai kuma ƙaurar ayyuka, barin miyagun ayyuka zuwa kyawawan ayyuka nagartattu. Shi ne hadisin da manzo yake cewa wal muhajiru hijira ta ƙoli, mai ƙaura ta ƙoli, man hajara ma naha Allahu an, shi ne wanda ya ƙaura cewa abin da Allah ya hana. Ka ƙara tashinka daga wato ainihin Lagos ka tafi Kano, ko ka ƙara tashinka daga Ile Ife ka taho Kano, ko wani abin da ya kama da haka, ko Edo Roko ka taho Kano, ka ci cewa nan ne garin addini. In baka bar tsiyatakun da kake ba, to baka kai zama mai ƙaura ba. Kana can sai ka iya yin ƙaura cewa miyagun ayyuka ka zama mai ƙaura, ka zo nan kuma baka zama mai ƙaura. An fahimta ko? Saboda haka to akwai ƙaura cewa miyagun ayyuka zuwa ga nagartattun ayyuka. To wannan shine a ko ina kake za a iya samun. ba sai ka tashi daga wani gari zuwa wani gari ba, ba sai ka bar wasu jama'a zuwa wasu jama'a ba, kana nan din, amma abin da suke na tsayata ku kake shiga a yi duk, ka ki mara baya a yi duk. To wannan shine koli wajen kaura, kaura cewa abin da Allah ya hana. Sannan malamai suke cewa hadisin ina sanar da mu tsananin iya koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shawun iya bada abu ai maka bayani na tunani, a goya ma da abu na kuru-kuru don ka fahimci wannan na tunanin. Saboda haka duk malamin da yake so malamtarsa ta yi kyau ta yi nagarta ya koyi irin wannan salo na manzo sallallahu alaihi wasallam. In ka koya mutum abu ya gagara, ɗauko wani abu da ya sani ki fito fili a gare shi, koya mata hanyarsa sai ya gane wancan da bai gane ba. Wanda yasa nake addu'a ko da lokaci ga wani malami da muke da suna iri ɗaya, sunansa shi ma Malam Abubakar, ya taɓa koyar da matan aure a rijiyar lemu. Wannan magana nake ta kai kamar shekara 20 da wani abu. Ya shiga aji yayye da wata mata ta faɗi idza jaa nasrullahi idza gara faɗuwa. Da ya ce idza jaa sai ta ce ijaja'a. Kai. Sai ce okay baiwa Allah, to gashi dama ta manyanta. Kin taɓa haihuwa? Ta ce ƙwarai kuwa. Kina da ƴa da ta tasa? Ya ce ƙwarai. Ta ce ƙwarai kuwa malam. To yanzu bai wa Allah, idan yarinyar nan taki kin sa ruwa akan wuta, wutan nan tana cikin ci icen nan duk, wato wutar ta cinye na cikin murhun, ya zamanto ta koma tana ci a baki baki, in za a ɗauke wannan itan a mai da shi cikin murhun nan, ya kike cewa? Ta ce cewa nake izamin wutan, nace tsakko ta gida da itan. Tsakko izamin nan gida mun da itan. Sai ga ita ce faɗe da kike gama ta ce ya za su ce to ce ne ja'a. Kaga wannan misali ne mai kyau, a baka abin da ka iya ka sani na ƙuru-ƙuru ka fahimci wanda ka gagara faɗa. To haka ake so, irin wannan salo yakan sa a fahimci abin da ba a fahimta ba. To wannan hadisi ma da yake cewa muttafaqun ala sihhatihi, malamai sun haɗu akan ingancin wannan hadisi. Rawahu imam al-muhaddithina, shugabanni biyu na malamai masana hadisi, malaman hadisi suka rawaice shi. Suwaye su? Sai ce ga al-kunyan na farkon su, Abu Abdullah baban Abdullah, Muhammad ibn Isma'il mai suna Muhammad ɗan Isma'il, Ibn Ibrahim ɗan Ibrahim, Ibn al-Mughira ɗan Mughira, Ibn Bardiba ɗan Bardiba al-Ju'ufi, wanda ake dangantawa ga jama'ar Ju'ufi wanda a ta hannunsu iyayen Imam al-Bukhari suka musulunta. Sannan al-Bukhari mutumin ƙasar Bukhara can cikin Rasha, wa Abul Husayn da kuma baban Hussein shine na biyu, shi kuma yace al-kunyarsa Muslim ibn al-Hajjaj, shine Muslim dan Hajjaj bin Muslim al-Qushairi, dan Muslim al-Qushairi mana kabila ce. An-Naisaburi mutumin kasar Naisabur, Allah ya yarda da su. Fi sahihaihima, sun rawaitu wannan hadisi a cikin sahihan littattafan su biyu. Allazaini huma, littattafe biyan da su ne a safful kutubil musannafa, mafi ingancin littattafan da aka tattara hadisai a cikinsu, ba sama da su daga littafin Allah al-Qur'ani sai su. To banda su ma sauran ashabu sunan sun rawaitu wannan hadisi, amma ya zaɓi ya faɗi su saboda su ne kan gaba, su suka fi matsayi da daraja. Amma ashabu sunan duma su ma duk sun rawaice shi, Imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah duk sun rawaice shi, ashabul kutub as-sitta. Imam Malik ma ya rawaice shi a muwatta, amma muwattar da aka same ta da ruwayar Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, in ka je ka dauki ruwayar da ba ita ba za ka zagaye cikin muwatta kakaf ka ce malam ya tabka kuskure, ya ce akwai a muwatta kuma babu. To wasu malaman sun faɗi irin wannan, wasu malaman suka ce da su asha, in kuna nufin kwata-kwata to ba ku dace ba, amma kuna nufin a cikin ruwayar da ba ta Muhammad ibn Hasan ba kun dace. Malik bai rawaice shi ba, amma in har da ruwayar Muhammad ibn Hazar, to lalle Malik ya rawaice shi. An fahimta ko? Kaga sai ka san cewa ashe ita ma ruwayar muwaddar ba ɗaya bace. Kamar yadda yanzu da nazo ina karanto Riyadus Salihin, sai nace Kitabul Ma'murat, wani kuma babu a nasa. Kamar yadda nazo ina cewa babul ikhlasi wa ihdarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali, wani kuma babu a nasa wannan ahwali. An fahimta ku? To irin wannan akan tantance bambance-bambancen da ke wani ruwaya ne, wani kuma maganar kwafe, da kuma inda ka bada ilimin aka dauka aka rubuta a lokacin, a guri kaza ya sa da kaza, a guri kaza san da ya fada bai sa da kaza ba. To wannan shine abinda wannan hadisi ya kunsa, da kuma irin bayanan da muka dan rere a takaice. Wannan hadisi akwai littafai da aka yi akan sa, shi kadai rak littafi mai sunan littafi a yi shi ikeke da bayanan abin da ya shafi hadisin niyya, Allah ya yawa da su. Ibn Taymiyyah daga cikin wanda suke da littafi a kai. To amma sai dai kare raya aka samu irin wannan sakon na gaggawa na kusa jigajigai, to fa lillahi alhamdu. Sauran kuma idan tafiya ta tafiya ga kai lokacin da kai ma kaza karɓa da karatun aji, to nan ba abin da ba za ka gano ba. Har da wasu matsalolin da ma an ce a faɗo ma ba a faɗo ba. To wannan hadisi yana nuna mana cewa ashe dai in za a yi maka hukunci ana kallon niyya, ana kuma amfani da aiki. Shi yasa muke ganin sai ka mutum wato ya ɗauki abu ya cilla, wani shi kuma ya fito ba zato ba tsammani, sai ka ji kawo ce wani ya doke ya ce wallahi ba da niyya ne ba, ni ka ga abin da na hara kuma a yadda ko ka ga shi. In da a ce ba a yadda da ce da nufinka, to da shi ke nan sai ka kama shi ma kwan tsamme shi. To ina aiki, shi ce za ka zo za ka ji mutum ya ce je ki gidanku, sai ta fita ce ya ce na taho ya sake ni, sai ka ce shi ba sai cewa ta taho gidan dan ta koyi ladabin ta zo nake nufi, ta ɗanɗana zaman gidan ta ji yadda ake ji, kuma sai a yadda. Ba za ta shi ne ita ta ci saki lalle sakin ba a ai sakin ba a hannunta yake ba, kuma shi sai da niyya. To haka irin wannan ake samu wato bambanci. To wannan kusan shine abin da ya shafi karatun mu na yau. Mun dauki wannan hadisin mun dan yi bayani akan sa da kuma ayoyin da suka gabace shi. In Allah ya kai mu kuma sati mai zuwa da iznin Allah sai mu gudu abin da ke. Wa alaikum assalam. Na to idan hijira ta zamanto cewa ka tsinci kanka a inda ba kai ba sakewa da kai bautar Allah, shi kuma Allah yana cewa alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha, ashe kasar Allah ba mai lwaciya bace da zaku iya kaura ku bar inda aka hana ku sake ku bautawa Allah, sai ku zo ku tare anan ku ce ku nan zaku zauna. Bayan Allah ya sanya kasar sa mai lwaciya, in nan an hana ku akwai wanda zaku je ku sake ku yi. To idan mutum ya samu kansa a inda ba zai iya sakewa ya bautawa Allah ba, ya zama dole ya tashi tafi inda zai sake ya bautawa Allah. Amma idan inda yake ana barin sa ya bautar Allah, sai dai ɗan abin da ba a raka ba, to wannan ba za a ce tilas dole ya tashi ba. Idan abin da ba a rasa ɗin nan ba, ba su shafi rasar da jigajigan al'amura na addinin ba. A yanzu da muka samu kanmu a nan Najeriya, duka komai da komai yake na addinin musulunci, a kama mutum ɗin ya wato ainihin kisan kan, an kama shi ya ce ni na kashe shi, kan ma ku ji da wai famfam ce ni na kashe shi, me ya maka ki haɗo mu tai. To kaga wannan ya tabbatar ya ikirari, maiwa ma da wasu shaidu da aka yi abin a gabansu sun ma je na furucin cin sai ya kashe shi. Duk a tattara abin za a tattara, ana yanke masa hukuncin a ce a kamo shi shi ma a kashe shi, an sake a nan a wannan ibadar ba mu sake ba. To amma me ba daidai yake da kuma inda sauran abubuwan ma da muke iya yi mu anan can kuma ba za ka iya yin su ba ah to ba kujma ana magana kasashen da ake magana cewa za a rugu da dukkan masallatan su ba kwanan kwanan nan ake magana ko muna daya da su shine din dama nake faɗa kaga waɗanda ake cewa za a rushe masallatai an dakatar da sallah aka ga zama dole ka fantsa maka tafin da zaka je ka saki gabata kaga nan su ya fi ƙarfi akan irin namu aka ce anan ai abinda ya shafi wato ainihin hudud ba duka ake tsayar da komai ba a tunda ana iya yin majority jigajigai wannan da ba a yi ku da kuke nan ku ne za ku samu wato samar da reno da wato wayarwa da ai ana nan a kwana a tashi wasu suna kawa wasu suna maiwa in wanda suka san abin nan suka kafa akan sai an yi suka zama su sai kai rinjaye a cikin majalisar za a zo a yi dokar kuma ta yi aiki ko ta sai abu wannan salon har a kai ga cimma wato ainihin kawo gyara da kuma wato sauyi na wasu abubuwan da aka kagara aiwatar da su to a mai irin wannan ba za ka ce ya zo masa tilas dole ya bar kasar da yake ya tafi ba kamar irin waɗancan ka fahimta to ana sai zama cewa an fi so inda sau in so samu ne irin mai wanda yake irin nan ya tare a Saudiya yadda ake yin duk abin da shari'a ta ce in ka kashe a kashe ka in kai zina yanzu nan a bai zarta maka da hukunci in kana da aure a jefe ka in baka da aure a kawo ka a bulala kowa ya shaida yanzu nan a ce wani ya tabbata ya sata kaga an kama hannun a gaban ka kaga an cire kaga san duk da akwai waɗanda an fahimta ko to sannan ya da kuma cewa a inda ko a garin Saudiya akwai kuma stadin da suka fi kowanne dan tsayin irin su Qasim da ba komai ma zaka zo ka sa musu na dish dish da wayar sauransu ba da wasu abubuwa da suke kama da haka to kuma a can Saudiya suna ce ka zauna a can shi yafi ko wannan kaurar sai ta zama ba dan tana tilas dole ba an so an fahimta ko to haka yanayi ne yake bada yadda za a ba da cewar wannan kaza ce wannan kaza ce na maganar
na
haka haka na jide to kaga anan da bambanci da na musulunta dan musulunci da na musulunta dan naga mijin aure ko shi ne aka ce man kana hijratu ladunia aw imra'atin to wa man kana hijratuha li rajulin sakamakon aure ta same shi ta aure shi musulunta ta nuna ta aure da shi to akwai sanda kake yi wani ya mummuna tafiya ta tafiya ta rikide ta zama kyakkyawa idan duk da ta rabu da shi ba ta bar musulunci ba to yana nuna musuluncin ta yayi kyau an fahimta ko musuluncin ta yayi kyau za ta iya dace da duk abin da mata yi a baya ta zama karɓaɓɓe saboda nagartar ɗorewarta akan musulunci duk da ta rabu da wanda take so ta musulunci sanadiyarsa amma in da suka rabu ta ce gwara ma ta koma ruwarta to dama can da ta taho ma a banza dama ba Allah ta nufo ba an fahimta ko shi yasa aka fi son wanda zai karɓi addinin musulunci ya karɓe shi don Allah kada ya goya da wata bukata da rashin samun bukata zai iya sa ya koma ruwa tunda an samu irin waɗannan suka yi wannan jin cewar wani ya musulunta an mata aure an mata kayan ɗaki an mata kaza an mata kaza sai ka ji wata mata ɓallo ko wani saboda an saba masa gida an saba masa aikin yi kaza kaza sai ka ji shi ma wani ya ɓallo to in ya zo shi kuma ya ji shuru ya kai shi ya ma daina an san samu irin wannan da yawa wanda nan masallacin sheda ne a kwar bawan Allah da ya taba zuwa mana nan sanda muna karatun al'adabul mufrad ranar alhamis da gidan nan yana nan lokaci ya zo na yana sauraron karatu na fara ne muqaddima zan fara sai tsaye da shi zuwa yayin musulunta sai to ai karatu gaban karatu ya tsaya ku sai na musuluntar da shi sai a raka shi je wanka sai to kuma daga nan yanzu dinnan magana da ake mai dugura zai wuce wajen ƴan uwansa to amma ya tabbata ya koma to zai gamu da wulakanci amma maganar ma shi yanzu abin da yake so kudin motar tafiyar su sai na budi baki nace ka kiyayi goye addininka da neman me zaka samu a gurin musulmi wannan yana daga cikin abin da wani lokaci yake illata wato ani kan niyyar mutum sai bai gidan nan sai ce ba komai malam a ci gaba da karatu sai sa hannu a aljihu sai ɗauko abin da zai bashi ya kai shi in ma har da raguwa ya bashi sai muka ci gaba da karatu kwaɗam na je bata kafin sai na kai aikin tashin ina cikin wato ainihin shagon sai ku gashi ƴan uwa na zo ne a bani musulunci sai su tuka kuma ni na baka musulunci yanzu na baka sau biyu kenan yana sun koyar da kansa kawai sai juya kan kace mai wani abin layi to haka tana faruwa bai zaci zai gani a can ba to shi yasa galiba wanda suke irin wannan goyawar ana samun matsala sai zamanto ashe shi kasuwanci yake da wannan ya fahimci cewa musulmi in kana ɗan uwansa musulmi za su iya baka wani ɗauki to aka irin wannan tana faruwa amma in mutum ya fitilanta da kyakkyawan niyya to da izinin Allah musulancinsa zai kyau kuma zai samu abin da baya san samu a duniyan can Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa malam wannan hadisin ana iya kafa hujja da shi akan cewa wanda yake yin sallah ta la'asar wanda zai yi sallar azhar zai iya bin sa a matsayin kowannen su da abin da yayi niyya Allah ya sa kayya da alkhairi amin summa amin ya kware kuwa wannan hadisin zai iya zama dalili na wanda ibi mai azhar ai wanda ibi mai la'asar sallah shi kuma yana so ya azhar din sa da bai ba amma shi kuma wannan yanzu la'asar yake zai iya niyyarsa ta azhar ya bi ya samu azhar din sa tayi shi kuma limamin sa da ya la'asar ya yi la'asar din sa la'asar din sa tayi saboda an dace sifar sallolin duk iri ɗaya ne me yake bambanta niyyar mai azhar da mai la'asar ai sallar azhar din mai azhar da la'asar din mai la'asar niyya to wannan shine abin da ake cewa aiki da abin da ka koya ka dauke shi karka dabbaka abubuwan da suke zuwa gabanka to kuma ƙari akan haka da zai karfafe mu cewa za a iya yin hakan abin da ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Mu'adh bin Jabal ya kan bi annabi sallah ije kuma yi wa wasu jama'ar wannan sallar a matsayin shine limamin da suke da shi mai ido a addini yi musu sallar da ido manzo shi yanzu nafila yake yi su kuma yanzu suke yin tasa farilla an fahimta ko to idan har za a karɓi sallar mai yin farilla a bayan mai yin nafila to ai ko a karɓi sallar mai farilla a bayan mai farilla yafi an fahimta ko dan sun fi zama kama da kama cewa wannan farilla ce wannan farilla ce an fahimta ko to da su wannan yasa ballar suka ce za a iya a saba haka kamar yadda sahabin annabi Ibn Abbas izo ibu manzo sallallahu alaihi wa sallama sallah da ne ma da manzo sallata shi kadai yake an fahimta ku shi kadai yake sallarsa sai Mu'adh izo abinda sai Abdullahi da Abbas izo jira da shi ya tsaya a hagu sai dauke shi mai da shi daman sa ta bayan sa zaka ce to yaya za a yi wannan sallar ta yi ko ba ta yi ba shi dai liman ba da fara bai yi da niyyar yin limanci ba kuma yanzu ya zama liman shi manzon ko kuma yi sallar aka idar bai ce Abdullahi dan Abbas kai sallar ka ba ta yi ba ka bi limamin da bai yi niyyar limanci ba an fahimta ko niyyar sai zo ya samu ladan sallar shi ma kuma a lokacin manzo da ya zo ya ji wanda shi ransa ya riya masa yanzu jagoran shi ne kaga da magana sai ka fada da baki da sai sai ko aji manzo ce eh to yanzu nayi ne limanci tunda ka zo ka bi an fahimta saka ce to duk irin wannan bambanci inda na kudiri ne ta bangaren niyya baya aiwat baya aibata sallah ko kuma ya hana inda aka hana ko kuma ba zai yi ba ya zama abin da kake yi daban abin da limamin ka yake daban annabi yake wala takhtalifu alayhi saba limamin kada ga shi yana ruku'u kai kuma kana tsayyam kada ga ya dago kai kuma kana ruku in aka haka to an san cewa inda ya sa gaba daban inda ka sa gaba daban baka yi aiki da hadisin inna ma ju'ilal imam li utammati Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk